sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 202.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Laraba 15 ga watan Maris shekara ta 2017 tare da Ladan Ibrahim Ayawa, sahabu Imam Ali ne da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
An tura sojojin kungiyar tarayya Afirka domin su taimaka wasu sassan kasashen da yan Boko Haram suka addaba a kasar Sudan ta Kudu ko batun take hakkin bil'adama sai ƙara ta'azzara yake. Sojojin dake karkashin dan tawayen kasar Libya ya ce sun samu nasarar kwace wasu muhimman tashoshin jiragen ruwan saman ruwan kasan.
Kanin labaran kenan.
Abin da ya fara shine an gane cewa su yan Boko Haram suna dan shigowa da makamai daga ruwan Lake Chad. Sai gwamnatin tarayya ta ce mana mu je mu bude runduna a gurin.
Kakakin rundunar mayakan ruwan Najeriya Navy Captain Suleiman Dahun kenan. Wani mataki ne shugaba Buhari zai dauka kan gwamnonin kasar bakwai da ake zargi sun karkata naira biliyan 19. Jihar Niger ta koka kan zaben tashar jirgin sama da ke Kaduna maimakon wadda ke Mina. Za ku ji dalilin ta. Muna kuma tafi da shirin demokradiya a yau.
Masu sauraro assalamu alaikum. A wuraren da Boko Haram suka addaba a kasashen Niger kamar Chad da Najeriya, yanzu haka an kai mu sojojin Afirka har 10,000 domin su fatattaki sauran da yan Boko Haram din da suka rage a waɗannan wuraren. Boko Haram dai ita ce ta yi dalilin mutuwar mutane har sama da 20,000 tun daga lokacin da ta fara ta da kayar baya a shekarar 2009 a jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Ayyukan ta'addancin su ya sa mutane da yawan su ya kai sama da miliyan 2 rasa mahallansu a waɗannan kasashe hudu. Yanzu haka mutane sama da miliyan 20 ne ke zaune cikin halin kila wakala. A shekarar 2015 sai da kungiyar ta tarayya Afirka ta umarci sojojin kungiyar ta haɗin gwiwa da ta fatattaki tunganyen kungiyar ta Boko Haram da ke arewa maso gabashin Najeriya da kuma arewacin Kamaru. Yanzu haka dai rundunar tana kwace wuraren da kungiyar Boko Haram din ta kame sannu a hankali. Domin kuwa an kwace wasu yankunan da Boko Haram ta kwace da niyyar kafa daular Islam a kasashen yammacin Afirka. Rundunar ta yi nasarar fitattakan kungiyar zuwa cikin kunkurmin daji daga sassan da take da tasiri wani lokaci can baya. Sai dai wannan nasarar da sojojin na kungiyar tarayya Afirka suka samu ya kawo wa dayawan fararen hula koma baya.
A cikin watanni 9 da suka gabata al'amarin take hakkin bil'adama sai karuwa yake a kasar Sudan ta Kudu. Hakan ko ba zai rasa nasaba da rashin samar da kotun kasa da kasa da kasashen duniya suka yi ba domin hukunta masu aikata wannan danyen aiki, inji wani jami'in majalisar ɗinkin duniya. Lamarin take hakkin bil'adama a wannan kasar musamman abinda ke dada nasaba ko kuma abinda ke da nasaba da fyaɗe abin ya wuce hankali kuma ba wani abu ake yi, inji shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da ke kasar Sudan ta Kudu. Yasmin Suka ta fadawa kwamitin kare hakkin bil'adama a jiya Talata a Geneva cewa an fi gallaza farar hula musamman ta la'akari da kabilar su, kuma gwamnati ce da sauran masu alaka da gwamnati ke wannan danyen aiki. Ta ce yanzu haka gwamnati ta fara yekuwar sakewa wasu matsuguni ta la'akari da kabilar su, yayin da kasar ke ci gaba da kasancewa cikin yaki da kuma kisan kare dangi. Suka ta ce yanzu kame mutane da fyaɗe da kashe su ya zama ruwan dare a wannan ƙasa. Shugaban kare hakkin bil'adaman ta bayyana cewa an kone ƙauyuka Kurmuskana, an kai wa asibitoci da wuraren ibada hari. Ta ce babban abin takaicin shi ne yadda aka ƙi hukunta masu aikata wannan laifi. Ta ce har da akwai, wato ta ce hanyar da kawai za a hana aukuwar wannan mummunan aiki shi ne ta gaggauta samar da kotun da za ta gurfanar da masu aikata wannan mummunar ɗabi'ar, kuma ya zamo kotun ta fara aiki aƙalla zuwa ƙarshen wannan shekara.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Dakarun da ke karkashin ɗan tawayen nan na ƙasar Libya General Khalifa Haftar sun bayyana cewa sun samu nasarar kwace wasu muhimman tashoshin jiragen ruwan jigilar mai biyu da ke gabashin ƙasar ta Libya bayan a farkon wannan watan ne dai duka sassan biyu suka fada hannun kungiyar nan ta masu tsauran ra'ayin addini. Libya dai ta fada cikin rudu da damuwa ne wanda ya haifar da rarrabuwar kauna ta fannin mulkin kasar da kuma rundunar sojoji daban-daban tun a shekarar 2011 bayan da aka kifar da tsohon gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi shi kuma aka kashe shi. Tun daga wannan lokaci ne aka samu kungiyoyi biyu kowace da sojojinta na sa kai kowace na kokarin ganin ta samu ikon mallakan kasar da ke da arzikin man fetur. Mai magana da yawan rundunar Haftar ya faɗa jiya Talata cewa tsohon tashoshin jiragen ruwan dako na mai da Taras Lanuf da na Al-Sidra sun kwace su daga hannun 'yan jihadin nan da ake kira dakarun tsaron Benghazi bayan an kai musu hari ta sama da ta ƙasa da ruwa. Haftar shi da sojansa na marawa sojojin Libya da ake kira sojojin kishin ƙasar Libya wato Libyan National Army da ke tafiyar da mulkin ƙasar a can birnin Tobruk su ne waɗanda suka ƙi marawa sojojin da ke da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya baya wanda aka samar na haɗin kan ƙasa a birnin Tripoli. Wannan kikikar ta Libya ta jefa ƙasar da ke da mutane sama da miliyan 6 cikin damuwa na rashin gwamnati tsayayya na kusan shekaru 6 a halin yanzu. Jama'a da dama ciki har da ma'aikatan diplomasiya sun bayyana ƙasar ta Libya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya ta fada cikin rudu tun lokacin mutuwar shugabanta Muammar Gaddafi. Haftar tsohon na hannun damar marigayi shugaba Gaddafi ne ya karɓe ikon kusan duka albarkatun man fetur ɗin ƙasar kuma yana bari kuɗin shiga da ake samu yana kaiwa ga babban bankin ƙasar amma da goyon bayan Rasha wadda ta ce tilas duk wani abu da za a yi na gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasa da shi.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta fitar da wata sanarwar da ke cewa shugaba Donald Trump ya samu ribar sama da dala miliyan 150 a shekara ta 2005 kuma ya biya harajin dala miliyan 38. Sanarwar ta ce cikin gidan talabijin inda ya ba da rahoton cewa kuɗin haraji da shugaban ya biya ya saba doka. Sanarwar wadda ta fito da yammacin jiya Talata an baya da ita ne jim kaɗan kafin wani rahoton da gidan talabijin na MSNBC ya bayyana a cikin shirin Rachel Maddow wadda ta ba da wannan bayanin da ke kunshe cikin shafi biyu na harajin Trump a shekara ta 2005. Ta ce wani mai sharhi akan harkokin haraji ne ya ba da wannan bayanin. Johnston ya shaidawa Mado cewa ya samu waɗannan bayanan ne cikin akwatin karɓar sakonninsa na gidan waya kuma bai san ko wane ne ya aika masa da su ba. Mado ta ce wannan ya sa ta aike da waɗannan takardun zuwa fadar White House domin neman ƙarin bayani. Ta ce amma sai fadar ta gwamnatin ta shiga tallata wannan bayanin tun ma kafin ta fara gabatar da nata shirin a cikin daren jiya Talata. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, rundunar mayakan ruwan Najeriya ta kafa wata sabuwar tasha a tafkin Chadi saboda shirin hukuma na cigaba da tunkarar rikicin Boko Haram kamar yadda kakakin rundunar Navy Captain Suleiman Dahun ya yi bayani a wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Abin da ya fara shi ne an gane cewa su 'yan Boko Haram suna ɗan shigowa da makamai daga ruwan Lake Chad. Sai gwamnatin tarayya ta ce mana mu je mu buɗe runduna a gurin. Kuma a yanzu da nake maka magana an riga mun buɗe wannan rundunar.
Ko da baya ga tafkin Chadi, rundunar sojin ruwan Najeriya ta kuma kakkafa ƙarin wasu rundunonin a sauran sassan Najeriya.
Akwai wani strategy da muka adopting, wato wani sabon tunani da Nigerian Navy ta yi. Wajen nuna cewa ya kamata buɗe rundunoninmu a cikin manya-manyan rivers ɗinmu wato kogunanmu na Najeriya saboda kaga kaman Baro kaga kana da masaniya cewa akwai port a Baro ko kuma akwai yukulin da ake saboda a yawwa a kuma buɗe wani port again a Onitsha deep sea port so saboda mu kare waɗannan sabbin post da ake son a bude a Nigerian Navy ta sake bude runduna a Onitsha wato naval outpost Onitsha kenan. Ka san dai babban aikin mu as a Navy shine mu tabbatar cewa tekun Najeriya ba a mugayen activities a ruwan Najeriya ne fuka wai wasu ne saboda haka mun sake bude kanana rundunoni coastal lines mu tun daga Baradagari har Karaba. Yanzu yadda nake maka magana, an bude abin da ake kira forward operating bases guda wajen goma. Ya yanzu tun daga Badagri har zuwa Iboko da su Escravos ne su bani duk mu da bude kananan rundunoni wanda ake kira forward operating bases. Sun fara aiki tun kafin rundunar da aka bude a Lake Chad.
Master Warrant Officer Sale Jinge mai ritaya masanin tsaro ne.
Navy sun kafa rundunar su a wajen tafkin Chad, yana da muhimmanci sosai a wajen tsaron kasa. Domin ta wannan hanyar ne ake samun dama a shigo da makamai, kuma ainihin dama aikin su ne ainihin Navy su tare ainihin harabar ruwa. Don an samu an yi wannan gaskiya abu ne mai kyau. Yana da kyau sosai.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga faruku. Dan kalon maza ta shi, zuciyar maza ta bati ga zuciyar maza ta yi gashi. A ban ruwa a koma yaki, gobe zani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah su sai su bindige.
Za ku ji abin da fadar shugaban Najeriya take cewa kan zargin da ake wa wasu gwamnonin kasar bakwai na karkata naira miliyan 19. Amma da farko gwamnatin jihar Niger Najeriya ta bayyana bacin ranta saboda matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na zabin tashar jirgin sama da ke Kaduna a zaman na wucin gadi yayin da ake gyara na Abuja maimakon wacce take Mina, tumfil azarwar ta aka gida ta domin rana mai kamar ta yau idan akwai bukatar karkata jirage zuwa wata tasha mafi kusa. Ga rahoton Mustafa Nasir Bazari.
Taron manema labarai ne ma kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya kira.
Mu a jihar Niger ba magana ne wanda ya zo mana da dadi sosai ba, domin in ka duba filin jirgin Mina lokacin da aka bada kwangilanta aka yi filin jirgin Mina, dama ita ta tsaya ne ma reserve ma Abuja backup. Domin in ka duba, in ka tashi daga Abuja zaka Kaduna, ka bar Abuja zaka zo Mina, wanda ya zo Mina sai ya riga suka sauka. In kuma mutane da yawa suna ce ai hanyoyinku ne ba kyau, ai hanyar federal government ne, gwamnatin tarayya ita ta kamata ta gyara wannan hanyar ba state government ba. So batun cewa ba a gyara hanyar Mina ba, mu wurin mu ba hujja bane, domin wannan aiki na federal government ne.
Dan me kuka dauka kina yi muku?
Yanzu mu in ga ma gaskiya a mutanen Niger mu muna ganin kaman gwamnatin tarayya ba su yi mana adalci ba.
Shi ma dai shugaban kungiyar direbobin motocin sufuri na jihar Niger Alhaji Ibrahim Sarki Kuta ya ce lamarin bai yi masu dadi ba.
Amma mu din nan da muke sufuri din nan mun fi kowa bakin ciki, kuma kamar yadda suke fare din nan kan maganan gyaran hanya, in mutun ya dubi yadda abin da za ka shi hada hanyar Kaduna ko rabin namu ma bai yi ba.
To kokarin samun ministan harkokin jiragen sama na Najeriya Sanata Hadi Sirika ta wayar salula ya ce tura. To amma kwamishinan labarai na jihar Niger ya ce babu wani mataki da za su dauka sai dai roƙon gafara.
Wani mataki za mu dauka? Ai babanmu ne, mu yaro ne da ana daukan mataki kan ubanshi, ka gane ko? Mu ma in dai himu muka yi ma gwamnatin tarayya ayi hakuri domin mutanen mu suna shan wahala.
Ko baya ga rashin gyara a filin jirgin sama na Minan, masu nazari sun yi hasashen cewa ko rashin manya-manyan hotel a Mina, inda manyan kamfanonin jirage na duniya za su ajiye ma'aikatansu, na iya zama hujja na kinyin amfani da Minan duk da kasancewarta kusa da Abuja. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Daya daga cikin matakan da ake jin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai tunkara da farko bayan ya koma bakin aiki shine rahoton bincike da aka ce hukumar EFCC ta kasar ta mika masa kan zargin da ake wasu gwamnonin kasar bakwai cewa sun karkata naira miliyan 19 daga cikin biliyan sama da 300 rarar kuɗi daga hukumar badarance ta ƙasa da ƙasa da ake kira Paris Club, da suka ɗauki alkawari da gwamnatin tarayyar za su yi amfani da su wajen biyan basukan albashi na ma'aikata da fansho da ake bin jihohin. Rahoton na cewa tuni EFCC ta gano naira miliyan 500 a asusun wani ɗaya daga cikin gwamnonin. Ga abin da Garba Shehu ya ga Umar Faruk Musa kan wannan batu.
To gaskiya kam wannan labari ne mai daɗi wanda yake kuma zai daɗaɗa wa talaka, musamman ma'aikata masu fansho da waɗanda ake suke bin basu, domin shugaban Muhammadu Buhari bukatarsa ta farko da kuma wannan sabuwar bukatar a gare su musamman gwamnoni cewa duk Allah duk Annabi a dauki kudin nan da yawa daga cikin sa a biya basu suka ma'aikata da masu fansho waɗanda suke sun retire. Abin da ya faru a baya abin ina ganin ɗan Najeriya su saurari EFCC su ji me za ta yi domin na tabbatar maka cewa za a kai ruwa rana tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da shi da wasu gwamnoni a ƙasar nan. Abin da ya faru a baya ake yi a da can ba ku fasa shi a kai ba.
Malam Garba Shehu kenan kakaki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a tattauna da yayi da mu a Abuja dangane da yunkurin da shugaban Muhammadu Buhari zai yi na tabbatar da an yi adalci a wannan bincike da hukumar EFCC take yi dangane da wannan makudan kudade da ake zargin waɗansu gwamnoni su yin sama da faɗi da su. A yanzu dai 'yan Najeriya da dama musamman masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa sun kuma sa ido su ga irin matakan da shugaban Muhammadu Buhari zai ɗauka akan sakataren gwamnatinsa Mr. Lawal Babashir wanda ake zargin yin sama da faɗi da makudan miliyoyin naira na kuɗin tallafi ga 'yan gudun hijira da yaƙin da Boko Haram ya dargaza a arewa maso gabacin Najeriya akan wasiƙa da ma shugaban ya rubuta ga majalisa shina gabatar da kariya akan sakataren gwamnatinsa. Amma tunda majalisar ƙasa bata kammala bincike da kuma fitar da rahoto na ƙarshe dangane da wannan al'amarin ba, 'yan Najeriya sun sa ido su ga ko idan rahoton ya fito zai ɗauki mataki akan cire shi aiki kamar yadda ake yi ma waɗansu da aka kama da balakalar cin hanci da cewa. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa.
Muhammadu Buhari na jinjina mishi in ba shi babu wanda ya rike Najeriya ta tsaya haka tsaf saboda Boko Haram ɗan ba dan da matsayin Muhammadu Buhari ba. Wani ko an ce ta Najeriya ɗan jirbin zuwa, wani ko an ce ta Maiduguri bai zuwa, wani ko an ce mai ta yi Chadi cikin Niger kuma abu ga difa bai ta yi.
Daya daga cikin ra'ayoyin wasu 'yan jamhuriyar Niger kan wato komawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa ƙasar, rahoton da za mu kawo muku cikin shirin hantsi. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 1:17 na dare, ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin waɗanne matakai ne shugaba Buhari zai ɗauka na ƙara inganta gwamnatinsa? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Da farko muna neman gafara saboda ba za mu samu damar kawo muku fashin baki kan jawabin Farfesa Lumumba na ƙasar Kenya kan hali da nahiyar Afirka ta samu kanta a ciki kamar yadda muka yi alƙawari a baya. Nan gaba da ikon Allah za mu kawo muku. Yau za mu fi mai da hankali ne wajen jin shawarar wani masanin kimiyyar siyasa da ya baiwa gwamnatin Buhari na hanyoyi da za ta inganta ayyukanta saboda lokacin da yake hutun jinya matakai da mataimakinsa ya ɗauka ya bar wasu tunanin cewa kamar shi mataimakin nasa ya fi shugaban sanin makamar aiki. Sannan a dab da tafiyarsa, martanin da gwamnatinsa ta baiwa majalisar dattijai kan zargin da aka yi wa sakataren gwamnatin tarayya na aikata rashin gaskiya da kudaden kula da 'yan gudun hijira ko sake raya yankin arewa maso gabashin ƙasar, ya bar kuma wasu da tunanin cewa idan kana kusa da shugaba Buhari komai laifinka za ka sha lafiya. Amma da farko ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Lika ya haɗa mana kan komawar shugaba Buhari Najeriya.
Waɗannan na daga waƙar da aka yi da magoya bayan shugaba Buhari suka rika kunnawa gabanin dawowarsa da akan tamkar kyakkyawar fata ce da ƙwarin gwiwa kan nasarar jinyar shugaban. Nan ma dai shugaban ne cikin sabon salon raha yake cewa ya dawo gida ne dab da ƙarshen mako don ba muƙaddashinsa damar ci gaba da aiki shi kuma ci gaba da hutawa. Da ƙarewar ƙarshen mako dai shugaban ya dawo ofis da hakan ya ƙara nuna himmarsa ta aiki da sabon salon da ya ɗauka na tura masu masa mummunar fata aniyarsu. Wannan dai tamkar sauyi ne ga yadda yakan yi shiru kan lamuran da wasu ke faɗa.
Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu damana mai albarka. Masu mugun nufi kuma Allah ya shiryar da su, ya haɗa kan mu duka a bisa gaskiya da soyayya ga juna.
Gabanin dawar shugaban Haro sun fara shirin yaba matakan da mukaddashin shugaba Yemi Osinbajo ya dauka ciki da sakar daloli da aka yi farfado da darajar naira. Mai taimaka shugaban kan siyasa Baba Femi Ojudu ya ce irin wannan tunani hanya ce ta neman kawo sabani tunda tikidi ɗaya ne yayi shugaban da mataimakin sa.
This president and vice president work together in tandem. If you have somebody who's
shugaban da mataimakin sa na aiki ne tare. Duk wannan mawara dai ta zo karshe tunda mataimakin shugaban Professor Osinbajo ya ce duk aikin da yake da amincewar shugaban ne.
You gave me so much support. And one of the things that we said in one of our conversations was that I should just go ahead and do the job.
Shugaba ya ce na gudanar da aiki ba tare da sai ma na nemi sahalewarsa ba. Na gode masa bisa dama da ya bani.
A more interesting fact is that because the robes are longer than my own, naturally.
Hakan ya sanya ni na sanya rigar da ta yi mini yawa.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero da ke Kano me yasa talakawa waɗanda za a ce sun fi kowa ji a jikar daɗin koma bayan tattalin arziki da Najeriya take fama da shi ƙarƙashin wannan gwamnati, amma ko suka fi kowa murnan ganin shugaba Buhari ya koma gida?
Na farko akwai mutuntaka, wato da sanin ya kamata duk wani mara lafiya abin da ya kamata shi ne a yi murna idan ya samu sauki. Ballantana kuma shugaban ƙasa guda kuma wanda ƙasa take alfahari da shi. Abu na biyu kuma akwai maganar yadda talakawa ɗin da shi shugaba Muhammadu Buhari, saboda ganin da suke mutane mai gaskiya da riƙon amana, saboda haka sun yi masa fatan alheri kwarai da gaske, don haka suka yi murna. Abu na uku, nasarar da ake samu wato game da ƙwato dukiyar ƙasa daga hannun waɗanda suka yi wata darta. Wannan ya sa waɗansu suna ganin wato ƙila in ba shugaba Muhammadu Buhari wannan aiki ya dakata. Don haka da idawo an yi murna cewar irin wannan al'amari muhimmi zai ci gaba. Abu na huɗu, akwai zaton da ake da shi na cewar ana yi masa maƙarƙashiya musamman a ɓangaren hatsari man fetur, yadda ake fasa bututun man fetur, yadda ake tafi da babban bankin Najeriya irin tsare-tsaren da ake fito da su. Akwai zato da ake na a ne masa maƙarƙashiya saboda bayan tafiyarsa kaɗan duk waɗannan abubuwa ke suka canza. Akwai abu na ƙarshe da nake zato shi ne wato kore zargin da ake da shi da ake masa na rashin sanin makamar aiki. Ma'ana akwai waɗanda suke ganin matsalar nan da aka yi ta shiga damar rashin sanin makamar aiki ne ko dai kai tsaye na shugaba Muhammadu Buhari ko kuma na mafi yawan waɗanda suke kewaye da shi. Kuma da baya nan watakila mataimakinsa da waɗanda suke taimaka masa shi kuma sun fi shinan makamar aiki, don haka aka fi samun sauki.
A aikace da manufofi me zai iya yi nan da nan domin ya kawar da wannan tunanin cewa akwai rashin ƙwarewa walau daga gunsa walau da waɗanda suke ƙarƙashinsa?
Haka ne, shine na faɗa ma cewar akwai buƙatar ya yi tankaɗe da rairayar da wato zai zamana wasu daga cikin waɗanda ake zargin sun taimaka wajen samar da matsala a tafiyar.
Wata matsala da shugaba Buhari ya bari wacce wasu ke gani ta bar wannan matsala ta bar tabo a gwamnatinsa ita ce cewa wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kamar ba da gaskiya ake, ko kuma ana bita da ƙulli ne kan wasu ƴan siyasa wadda ba sa tare da shugaba Buhari ko mutane da ba sa tare da shi saboda ai na ƙasa da shi. Misali, bincike da majalisar dattijai ta yi game da sakataren gwamnati, ansar da aka baiwa majalisa bai ta gamsar da ƴan majalisa ba ta gamsar da ƴan Najeriya ba, cewa ma'ana kawai abin da jama'a suka fahimta ko suke gani kamar cewa an yi rufa-rufa ne a maganarsa. Kuma ba shi kadai ba, babban jami'in mai kula da harkar mulki shi ma da wannan zargi ƙarƙashinsa. Banda haka, akwai waɗansu da ake zargi suna zaune ne kawai ana amfani da babban bankin Najeriya, ana cinikin daloli sun zama masu hamshaƙan masu arziki da zai sauransu. Me shugaban ƙasa zai iya yi na kawar da wannan kuma zargi da ake yi ga gwamnatinsa?
Babban abin da zai yi shi ne ya hukunta waɗansu daga cikin wanda suke tare da shi waɗanda zargi ya tabbata a kansu, kamar yanzu shi sakataren gwamnati majalisar ƙasar nan tsarin mulki ne ya ba su ikon su yi bincike akan al'amuran ƙasa, suka yi bincike suka tabbatar da laifi. To idan ba za a iya zuwa da binciken da yi fi nasu ba, wanda za a gamsar da mutane cewa ga a inda suka yi kuskure, wajibi ne a ɗauki bincikensu. Amma ba a zo da wannan ba, sannan kuma ba a ɗauki matakin hukunci ɗin ba. Don haka akwai buƙatar tabbas ya aiwatar ya ga cewa ya hukunta wasu daga cikin waɗanda yake tare da su.
Abin da zan ce shi ne, kana gani shugaba Buhari zai yi wannan? Saboda akwai zargi da ake yi cewa shi muddin ana kana masa biyayya kuma to shi kenan duk ba ka da laifi.
To ya kamata a ce ya san wannan zargin, shi ma ya san ana wannan zargin. Don haka ya kamata ya ture wannan zargin, ya tabbatar wa da al'ummar ƙasa cewa ba haka ba ne. Wannan zai taimaka wa magoya bayansa da suke ta ƙoƙarin kare shi tare da wato tsananin wahalar kariya, inda cewa abin da ita a bayyanan cewa akwai matsala. Amma kawai ba wani abu ne isa ake ta goya masa baya ba, saboda kyautata masa zaton cewa don bai ga matsalar ba ne, in ya gani zai yi hukunci. Sai kuma watakila su ɓangaren majalisar da sunan su ya riga ya ɓaci, saboda haka ake ganin koma ne suka yi ba daidai ba ne, kuma wannan ba adalci ba ne. Komai ɓacin sunan su yadda suka daidai ya kamata a yadda sun yi daidai, shi kuma komai gaskiyarsa yadda ya kuskure ya kamata a nuna masa ya yi kuskure, kuma yadda ya yi kuskure. Wannan shi ne abin da ya kamata a yi, kuma sai a ga cewar abubuwa sun inganta.
Dr. Duka, ta yaya garan Bawul ga majalisar ministocin shugaba Buhari zai taimaka wajen sake farfado da gwamnati ko karfafa gwamnatinsa?
Wato kankaɗe da rairaya yana sawa wato wanda ya kasa aikinsa a cire shi a sa wanda zai iya, yana sawa wanda gurin da aka kai shi ne bai dace da shi ba, aka canza masa aka mai da shi gurin da idace da shi aiki ya kan kama. Yana sawa wato wanda yake yin wani sakaci a gurin aikinsa ya mai da hankali ya daga kafa. Sannan yana daɗa wato sabunta gwamnati, sai a ji kamar yanzu aka yi naɗin ministocin ma, don haka sai a miƙe su ga an yi aiki.
Dr. Dukawa, menene tasirin miƙa iko ga mataimakin shugaban ƙasa ta fuskar demokuraɗiyya da shugaba Buhari ya yi?
To babban tasirin wannan shi ne biyayya ga doka. Doka ta ce idan shugaba zai yi tafiya doguwa ko zai je hutu ko kuma ba shi da lafiya, ya rubuta takarda ya bai wa mataimakinsa roƙo, kuma shugaban ƙasa ya yi wannan ɗin. Saboda haka wannan ba ƙaramin alheri ba ne, wannan bin dokar. Sannan abu na biyu, wato yana daɗa da danƙon aminci da biyayya tsakanin shugaba da mataimakinsa, kuma wannan yana daɗa samar da ingancin aiki.
Masu aro da wannan fashin baƙin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako. Sai kuma makon gaba da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Muhle Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Dodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya. Masu tsaro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Ma'aikatar Shari'a a Amurka ta sake tada maganar nan da ake zargin wasu tsoffin jami'an sojan ruwa su takwas da kuma waɗanda suka bar aiki, zargin da ya haɗa na cin hanci da rashawa, wanda maiwadin ɗan kwangilan nan mai suna Fat Leonard ya sa aka aikata. Wannan batu dai ya sa Amurka hasara aƙalla dala miliyan 36, kuma yau shekaru huɗu kenan ake binciken wannan batu. Abinda mahukuntan na Amurka suka ce mutane kusan 200 ke cikin wannan ba da kalar. Wannan ba ƙaramin cin amanar ƙasa ba ne da kuma tozarta aikin sojan ruwa, wanda manya-manyan jami'an sojan ruwa suka aikata, in ji babban muƙaddashin mai shari'a Alana Robinson a jiya Talata. Ma'aikatar shari'a ta ce Real Admiral Bruce Loveless na ɗaya daga cikin manyan sojojin ruwa mai kula da sashen tattara bayanan siri da ma'aikatar tsaron Amurka na Pentagon na cikin waɗanda ake tuhuma.
To madalla da aka Allah kawo karshen shirin safe sai can da hanzu zamu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin ladan Ibrahim a yau da ta ani gabatar da shirin da Chibahir Radio Dore da kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye da engineer Charles House annani sahabi Imam Ali Zandaka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.